daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 21 da 16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar asabar shekara 2017 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to Sarfilu yau ake kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai koma gida bayan jinyar watanni uku a birnin London Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fadar White House Steve Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaki bayan barin aiki a fadar White House. Kana yau take ranar karrama masu aikin jin kai ta duniya inda a bana ake jawo hankali kan masu sadaukar da kai wajen aikin jin kai.
Kanan labaran kenan aka ji. A daidai wannan lokaci ne da ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka a Najeriya bayan kwashe watanni uku yana jinya a London.
Shugaba Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya yau da rana kuma ana sa ran cewa idan ya iso yau da rana din zai jawabi na musamman ga al'ummar Najeriya ranar wato Litinin da safe.
Haka kuma za ku ji wasu mazaunan birnin Eko sun bayyana ra'ayinsu kan rahoton da hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar na cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya.
Jihar Lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a Najeriya. Akwai hada-hada fiye da yanda baka tunani a Lagos saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle za ka samu rashin gaskiya a wajen da yawa.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa hukumomi ne suka dauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin Yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da matasa ke yi. Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya faɗa wata sanarwa yau Asabar cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai koma Najeriya bayan dogon jinya da ya yi a birnin London ta cutar da ba a bayyana ba. Ya bar Najeriya ne tun ranar 7 ga watan Mayu kuma har waɗansu 'yan ƙasar sun fara kira da ya koma gida ko kuma ya sauka daga karagar mulki. Shugaba Buhari ya fara tafiya jinya ne a Burtaniya a watan Janairu inda ya zauna na kusan watanni biyu kafin ya koma gida a watan Maris ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu. A lokacin da yake jinya, shugaba Buhari ya ba mataimakinsa Yemi Osinbajo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan ne masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya dauke da kwalaye da ke cewa ko ka dawo gida ko kuma kai murabus. An kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin Eko. Ranar Talata magoya bayan Buhari suka fito na fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa da ke Abuja bisa ga rahotanni daga kafofin sadarwar Najeriya. Sanarwar da aka bayar ta dawowar Buhari ta kuma ce shugaban ƙasar zai yi jawabi ga ƙasa ranar Litinin da safe. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fadar White House Stephen Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaki yayin da ya koma kamfanin watsa labarai na Breitbart wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya inda yake shugabanci kafin shiga yaki neman zaben Trump da kuma gwamnatin shugaban kasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da Bloomberg 'yan sa'o'i bayan ɓullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda ya fi janyo rigima. A hirarsa da mujallar Bloomberg, Bannon ya ce idan akwai wata tababa, bari in bayyana ƙarara cewa zan bar fadar White House in yi wa Trump yaƙi da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin Amurka. Bannon ya kuma yi hira da mujallar Weekly Standard jiya Juma'a. Jim kaɗan bayan tabbatar da ajiye aikinsa ya ce shugabancin Trump da muka yi wa yaƙi muka kuma ci nasara ya ƙare har yanzu muna da ƙarfi kuma za mu sa shugabancin Trump ya yi tasiri sai dai wancan shugabancin ya kare zai zama wani abu ne kawai kuma za a yi ta rigingimu iri-iri za a kuma sami ranaku da komai zai tafi da kyau da kuma ranakun da ba za a sami yadda ake so ba amma wancan shugabanci ya kare. ‘Yan sanda a Spain sun ce wani mai yiwuwa direban da ya rabka mutane mota suna tafiya da kafa kan titunan Barcelona ranar Alhamis ya arce sabanin rahotannin da aka bayar tun farko da ke cewa direban na daga cikin waɗanda aka kashe a irin wannan hargitsi ‘yan sa’o’i a wani gari da ke kusa. Ana kyautata zaton Yunus Abu Yaqub mai shekaru 22 dan asalin kasar Morocco da ‘yan sanda ke neman ruwa a jallo shi ne shugaban kungiyar da ta kai hari a Barcelona da kuma wani birni a Cambridge. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Jamus Sigmund Gabriel ya ziyarci Las Ramblas Boulevard yau Asabar domin ajiye furanni a inda ake tunawa da mutanen da suka rasa rayukansu a Barcelona. Gabriel ya yi kira da a ƙara haɗa kai a ƙasashen Turai da kuma sauran ƙasashen duniya a yaƙi da ta'addanci.
Also, ich glaube, es ist nicht der Tag, an dem man jetzt irgendwelche Prognosen abgibt für die Zukunft. Wir wissen,
ne, an ta'adda na kokarin tusa tsoro da yayata tashin hankali. Mun fuskanta kabara a kasuwar Christmas da ke Berlin. Muna buƙatar taimakon waɗanda harin ya shafa da dangin su yanzu. Banda haka kuma muna buƙatar ƙara haɗa kai a ƙasashen Turai kamar yadda muka yi a lokutan baya. Sai dai abin takaici shine babu yadda za a yi a tabbatar da kariya daga waɗannan matsoratan ‘yan kisan. Abinda ya kamata mu fahimta kenan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da duniya ke bikin ranar tausayawa bil'adama, Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a daina kaiwa farin kaya da masu ayyukan jin kai hari waɗanda suke sadaukar da rayukansu domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi ya rutsa da su. Ranar 9 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi a ranar cikin shekara ta 2003. Aka kai harin bom a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Baghdadza babban birnin ƙasar Iraki. Aka kashe jagadanta Sergio Vera de Melo da kuma waɗansu mutane 21. Shekaru 5 bayan aukuwar wannan lamarin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar da ƙudurin ayyana ranar 19 ga watan Agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin ƙai da suke sadaukar da rayukansu da yuma domin yi ma waɗansu hidima. Domin tunawa da wannan rana kuma a bana, Majalisar Ɗinkin Duniya tana jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illan hakan ga al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan hare-hare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bara galibi a ƙasar Siriya.
Labaran duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin da kuma labaran duniya, a daidai wannan lokacin ne ake sarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka a Najeriya bayan kwashe watanni 3 yana jinya a London. Kan haka ne na tambaye wakilin muryar Amurka da ke a birnin Abuja, Umar Faruk Musa, halin da ake ciki a yanzu.
To, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin babban jami'in din yaɗa labarai na fadar gwamnati Dr. Adesina da aka fitar tazun nan da sati ta bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya yau da rana, kuma ana sarin cewa idan ya iso yau da rana din zai jawabi na musamman ga al'umman Najeriya ranar wato Litinin da sati. Amma a yanzu sanarwar dai tana godiya ga al'umman Najeriya da na duniya daban-daban waɗanda a lokuta daban-daban suka yi shugaba Muhammadu Buhari addu'o'in samun lafiya bayan da ya yi jinya ta kusan kwanaki 100 a Ingila, inda har yanzu ba a bayyana a takamaimin rashin lafiyarsa ba. Amma kasancewar an daɗe ana tsokin dawo shi gida Najeriya, wannan sanarwa ta Femi Adesina ta wato faranta ran 'yan Najeriya da dama waɗanda dama ake ta tsokin dawo wata, kuma ana sa ran yau da ranar kamar da na bayyana sanarwa ta ce zai dawo yau.
To Malam Umar, me kace zai jawabi ranar Litinin, to me jawabin nasa zai kunsa?
To lalle ana sa ran da ya duba abubuwan da ya bari lokacin da ya tafi Guinea, da kuma a lokacin da yana bin yana abubuwan da suka faru a cikin gida Najeriya, da kuma yanzu da ya dawo me yake son yayi ko ya bayyana wa ɗan Najeriya domin su ƙara amincewa da gaskata alƙawarin da suka yi wa al'ummar Najeriya cewa za su kawo canji a Najeriya, nan ne canjin nan zai tabbata. Domin kawo yanzu akwai raɗe-raɗe daban-daban da ake cewa da ya dawo zai yi wa gwamnatin tasa daren bawul.
To akwai alamun cewar wannan zuwan nasa ko jawabin da zai yi zai magana akan abin rashin lafiyar da yi?
Eh, to ba mamaki, saboda kowace karo da ya dawo ya faɗi irin tsananin rashin lafiyar tasa, amma bai ba da sunan ciwon ba, amma ya danna cewar ciwo ne mai tsanani, kuma kamar ya yi wa ciwon kallore ne, amma ya zo ya ba shi wahala. Don haka ba mamaki zai bayyana wa 'yan Najeriya abun da yake fama da shi. Amma wani abu da kuma ake fara zai magana a kai shi ne ya bar Najeriya tana cikin ɗan ƙaramin rudani na zamantakewa, amma da ba a nan da kawo yanzu rigimar zamantakewa da kyamar juna da maganganu masu zafi na rashin zaman lafiya ko son juna a Najeriya ya tsananta. Matsalar Boko Haram ita ma tana nan. Ana ganin cewa dole ne a ɗauko da mataki wanda zai gamsar da 'yan Najeriya cewa gyare-gyaren da sojojin suke yi a yanzu zai yi tasiri wurin rage raɗaɗin ɓarnar da 'yan ƙungiyar Boko Haram har yanzu suke ci gaba da yi wa 'yan Najeriya, duk da kuwa barazanar da hafsoshin tsaro suke masa cewa za a murƙushe su ko a kama shugabansu a cikin kwanaki 40.
To Malam Umar, mun gode ƙwarai da gaske, sai a saka ido ga zuwan shugaban, da fatan Allah zai kashi lafiya.
Amin ya rabbi.
To daga Abuja kuma sai mu kada a jihar Lagos, inda kasa da mako guda bayan da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da rahoton da ke cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
'Yan Najeriya musamman ma dai a jihar Lagos na ci gaba da mayar da martani dangane da wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar da ke nuna cewa jihar Lagos ita ce number one wajen cin hanci da rashawa tsakanin jihohin Najeriya 36 da Abuja. Wannan rahoto dai da hukumar ta ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a ƙarshen wannan mako ya nuna cewa hada-hada da ake yi da kuɗaɗe a birnin yana sanya mutane musamman ma dai jami'an gwamnati har ma da 'yan sanda karɓar na goro kafin a zartar da wani aiki na gwamnati a hukumance. Ko da yake gwamnatin jihar ta Lagos har yanzu bata ce open ba game da wannan rahoto, tuni dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wannan rahoto da aka fitar. To ko menene ra'ayin mazauna birnin na Lagos game da wannan rahoto? Ga dai abinda wasu su ke cewa.
A jihar Lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a Najeriya. Akwai hada-hada fiye da yanda baka tunani a Lagos, saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle zaka samu rashin gaskiya a wajen. Mutane marasa gaskiya suna nan sun cika Lagos, sannan akwai kuma jami'an tsaro, akwai wanda suke aiki tsakanin su da Allah, akwai kuma wanda suke aiki domin a jihun su.
Wannan malami mai suna Mr. Ojo Dreban Tasi.
It is true because the in Lagos especially everybody like to come to Lagos.
Yace ko shakka babu na yadda da wannan rahoto da aka fitar, domin idan ka yi la'akari da yadda yake cike da hada-hadan kuɗaɗe, akwai alamun cewa ana karɓan kuɗaɗe musamman ma dai na goro a hannun al'ummar birnin, walau dai ta fuskan kasuwanci ko kuma harkoki na shari'a ko kuma jami'ai na 'yan sanda.
Lagos they must make money by all means by force.
To ko me yasa jihar Lagos ta karo suna ta bangaren cin hanci da rashawa? Tambayi kenan da na yi wa wani masanin tattalin arziki da kasuwanci Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Wannan alƙaluma da hukumar ƙididdiga na ƙasa ta fitar akan maganar cin hanci da rashawa, to musamman na jihar Lagos ake ganin ya fi ko ina. Wannan ba zai bada mamaki ba, kuma zai bada mamaki saboda rashin bada mamakin shi ne sun bayyana cewa kamar misali tunda ba a yi maganin cin hanci da rashawa a Najeriya gaba ɗaya ba, to kaga duk inda aka fi yawan hulɗa ko hada-hada na arziki na tattalin arziki ko kuma cinikayya, to kaga tunda Najeriya ƙasa ne da aka ce wasu abubuwa ba su yiwuwa sai ka bada rashawa ko cin hanci, kaga tunda ai tufakin cewa tattalin arzikin jihar Lagos ya yi na ko ina girma a Najeriya. To kaga ma'ana, kaga harkokin cinikayya da hullo din tattalin arziki zai fi yawa nan jihar Lagos ne kenan. To kaga wannan kuma tunda Najeriya an sani cewa mafi akasari abubuwa ba su yi wa sai an bada danna goro. Kaga saboda haka nan Lagos din kaga zai ko ina yawa, saboda haka ga ba abin mamaki bane. Kaga tunda an ce jihar Lagos ya fi samari, kaga har yanzu yakin da ake da cin hanci da rashawa sai an kara haɓaka shi, sai an kara inganta shi musamman ta hanyoyin shari'a.
Baban yaji fir murai Amurka daga Lagos.
To madalla a gayi da baban gida daga birnin Eko sai mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka dauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin Yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da ake ganin matasa na yi. Sulaiman Barma gare ka.
Rigakafi don kaucewa kwaruwar dukkan wata aika-aikar da ke barazana ga sha'anin tsaro ya sa gwamnan Yamai Saidu Zatau Ali rufe mashakatar nan da ke filin Allah Ta'ala mai sunan Filil da ke a tazarar kilomita 15 da birnin Yamai, inda samari da 'yan mata ke baje karinsu dare da rana.
Ayyukan da muka ga suna faruwa a wannan wurin, ayyukan asha, ayyuka ta'addanci, ayyuka da basu cancanta ba, abin da ya kai inda kwanciyar hankali ma babu a wannan wurin. Mun ga abubuwa da ke faruwa da basu cancanta ba, don saboda kun ga yara da ke zuwa can don su shakata, don su yi walwalarsu. To lalle mun ga abun yana wuce haddi, abun yana wuce inda ya kamata. Yaro ya kai hakkare ya dai, hakkare biyu, hakkare uku, wani sa'i da na hakkare hudu ake ganin su suna wannan wurin da samari da 'yan mata. To mi yaro zai yi da ba gidansu ba haishishibi? Duk wanda anka kama wa'annan wajajen, ko wanda anka kama da wannan lahani na wasan mototi da shi da shari'a, za su gani juna.
Ra'ayoyin matasa sun sha bamban akan matakin haramcin na hukumomi, yayin da wasu ke yabawa, wasu kuma na cewa matakin ya yi tsauri.
Solution ba kaman a liƙe shi bane ba ko completement, amma a kawo kila security a ƙara a hannuwa mutane yi wasu abubuwa filo na cikin wanda ke sa realman rajiman shi duka suna taya suna shakata, amma yan liƙe shi duka kwatkwatawa ko matsala.
Da a sai a yi hari wurin da matasa, ba matasa ɗaya biyu uku, matasa suna kai su 50 su 100 suna zuwa suna shakatawa, in dai don a tsare musu da rayukan su ne. Ayyawan ga abun sai dai mu ce mishi alhamdulillahi, abinda gwamnati ya yana da kyau. Filikin nan da ake nan gari wuri ne da ba kawai 'yan Nijar ke zuwa nan wuri, akwai mutanen kasashen waje da ke zuwa suna visit, don ka yana contribute bisa development kin feyi kin.
Da wani bangare wannan mataki ya biyo bayan lura da yadda tarbiyya ke kokarin tabarbarewa, saboda haka matakin hukumomin ya shafi dukkan wuraren casu dake bakin kogin Kwara, yayin da aka umarci jami'an tsaro su shiga farautar kananan 'yan matan da ke sana'ar kilaki.
Ya kamata mu ba yaran mu tarbiyya mai kyau, ya kamata mu sa yaran mu cikin hanyoyi masu kyau. Akwai yara kanana da muke gani, 'yan mata da muke gani a nan cikin Yamai da dare suna yawo hanya hanya. To wa'annan ma mun dauki matakai, wannan abubuwan kuma mun tsaida su daga yau. Mun ba polisai hanya, mun ba gendarmomi hanya, mun ba garin rubuke hanya, duk inda sun kaga wa'annan abubuwan cikin Yamai su tsaida su, su hana su wannan.
Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gai da Sule. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Za kuma a ji ansar wata tambaya mai alaka da wadda muka karasa a makon jiya kan tarihin rarara. To bari mu fara da ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa a cibiyar adana kayan tarihi da samarwa a Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce
to idan Malam Hafizu Balaraba da Jibrin Al-Mustapha suna kusa ga abin da ya tsawaka akan amsar tambayarsu. Da farko dai abin da ya kamata mu gane shine cewa wannan karin magana ta Allah ya yi wa wani da dadego ko kuma Allah ya maka da dadego ana so a yi mutun addu'a kenan tana daga cikin irin karin maganganun da suke rukunin karin maganganu da ake alakanta su ko kuma suke da tushe da mutum wato ta hanyar zancensa ko aikinsa ko kuma wani lamari da ya shafe shi kamar yadda muka sani da farko in na san idan wasu tambayar suna tare da wannan fili lokaci-lokaci ba za su kasa sanin cewa karin magana zance ne da kullalle mai ma'ana ta musamman abin da farko ya kamata su fara sani kenan to sannan kuma waɗannan kalmomi da wannan karin magana ta gaba dogo yana daga cikin rukunin kamar da yanzu na faɗa wato karin maganganun da ake alakanta su ko suke da tushe da mutum ko kuma wani sa a zancen mutum ko aikin mutum ko kuma wani lamari ya shafe shi mun sha ba da misalan waɗannan karin maganganun misali a ce jifan gajiyar baidi gobarar titi a jan ko faɗan gwaggo a kofa noman barka farkar jaji da sauransu ko ba haka ba
haka
to yawa to ita kuma wannan tana da wani misali nata ko da yake a mafi yawancin lokaci waɗansu karin maganganun suna da tushe ko asali na tarihi da aka iya tabbatar da shi waɗansu ko ba su da shi amma dai gaba ɗaya abin da Bahaushe yake nufi da karin maganar Allah ya yi mutum da ɗaddogo kuma ya masa da ɗaddogo shi ne samun rabo ko alheri ko kuma wani amfani daga ai tsammanin samunsa ba a wani lokaci wato ka samu wani abu ko kuma wani rabo ya zo ma ko wani amfani da baka zaci ko kuma baka tsammaci zai zo maka a yadda ka zace shi ba shi ne da dabbobi asalin wannan karin magana kuwa tarihin ta dai ba shi da cikakken ainihin wato bayani akan a ina aka yi abin amma dai bayanai suna nuna cewa shi dogon da ake magana da shi da ƴan uwansa manoma ne kowa yana da gurin da yake nomawa a jarkarsu ko gandunsu suka je suka zuba gyaɗarsu gyaɗa ta fito sai yabanya kowa yabanyarsa ta yi kyau amma kuma sai gyaɗar shi dogo sai ta fita daban da yabanyar sauran abokan makwabtansa na aikin gona sai ta su gyaɗar ta kasance ita sama ya kashe ya domin karshen karin maganar a ce Allah ya yi wa wani gaba dogo ce a ce sama ya kashe ya ya ga tsakanin sauran yadda aka saba ganin ainihin ya bangar gaba a kasa ita yawa to shi ta dogo shi ta kasance ga gasa a kasa kuma ga wata ma a sama shi ne ke su yan uwansa suke danganta wani abu da ya shafi ko kuma ya samu mutum na alheri ko rabo mafi yawa fiye da aka tsammaci a samu ke a danganta da shi to Allah ya yi mutum da dabbobi ko kuma kai ma Allah ya maka da dabbobi ka samu abu kaza to ka ji tushen ainihin wato wannan karin magana
wato albarku sama da ƙasa
yawa ashen albarka sama da ƙasa kusan abin da ya samu shi dogo kenan
ikon Allah
ba za a ce wai a ko wani ko kawai dai ikon Allah ne ko wani sadabari ne ko wani ba a zai sani ba amma kuma ba za a yanke tsammanin cewa ƴaƴan ita shuka ko kuma amfanin gona suna da haka a kaga ko a doya a nan tsakiyar Najeriya ana samun wani iri ya fito da ta bambanta da sauran iri
haka
har kamar zan tuna akwai shekarun baya da wata doya ta fito su manoma suke kiranta wai makka kusa duk wanda ya samu ya girbe irin wannan shi wannan shekarar zai iya biyan kudin zuwa aikin hajji
haka
shi ne ake kiranta makka kusa
lalle
to kaga kwatankwacin irin wannan kenan yabanya tana yin haka abin da za mu ɗauka kenan to sai ita wannan karin magana ta zamanto kuma wato gama gari a bakin sauran Hausawa.
Ko da yake ka ce ba lallai a tabbatar da inda abin ya faru ba, ban sani ba ko za ka iya gaya mana inda ake tsammanin da ya faru duk da yake ba takamaiman tabbaci cewa ga ainihin wurin.
Gaskiya a yawancin wallahi bincike da aka yi inda a dan iya abin da na bincika da bincike zai tabbatar da tushen wannan karin magana ba. Kamar da kuma na nuna maka ba ita kaɗai wuce akwai karin maganganu da an yi asa waɗanda suna da tushe ko asalinsu da inda suke wasu kuma ba su yawa kuma a kan da baka misali cewa kamar sanatar jini. Kana ji na?
Ina ji ka.
Yanzu ya zubar da mazu garin ɗiban ruwa kuɗinsa suka zube cikin rijiya. Sai ya ga mutane suna wucewa sai yake ce musu sadak 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 wato mutane su yi diga su zo da sadaka amma fa a cikin ruwa. To kaga wannan ba tabbatar da ina
ina ya faru ba.
Karin magana ina aka yi ta ba. Yawwa.
Lallai ka.
Akwai kuma wata karin magana kuma da ake cewa aikin baban giwa.
Eh.
Wannan shi ma ba a san ina.
Eh.
Ita ina take.
Amma.
Ga ma'ana.
Eh amma ga ma'ana ɓaro-ɓaro
to ita ba nan ainihin wato gyaɗar malam dogo tana daga cikin irin waɗannan karin maganganu waɗanda har yanzu ba sai tantance ina suka faru ba.
Haka.
Kamar yadda ka ga za a iya cewa irin su noman barka yawwa su zuru aikin baban jira su sadakar juju a gani saɓanin can da muka bada misalin jikin gajiyar baidi. Gobara ce ta fiye faɗan zobu a kofa da sauransu.
Haka.
Suna da asali an sanya mafarin su iji. Amma wannan sai dai na gungarin labarin.
Sai kuma wata ansar masu sauraronmu da dama mai alaƙa da babi na ƙarshe na ansar tambayar da muka ƙarasa kan rarara ga Mahmud Kwari.
A cikin sana'ar ce aka yi ka ba mu tarihin rayuwarka. Da haka kawai. Riga ba abinnan ne ba kadami ai sai ka ce na yi bumburutu na yi tallan yalo na yi kaza ka gane ko
ba
baka gaya mana ba
a lokacin na ɗan yi sana'a sai da mai to inda nake kusa da gurin da suke da na ganin da suke abubuwan kuma ina muna da zumba irin wannan abun wani abun yana bata maka rai amma bayan da za ka faɗa wani ji da na ga wannan hanyar yanzu to ni ma bari in yi
kawai bayan ka gama karatun allo sai ka kama bumburutu daga nan sai ka gangara waka
ai karatu ba shi ba a gamawa ina cikin karatu dai. Dake a shi karatu a gama shi ina cikin karatu na yanzu dan samu dari da kabo rufa mai kana asiri wannan ba hina je na ce wani ba ne wani abu ba kuma duk wanda mai wakar da ka sani in ka ce ya san ni da sana'a ta tashi shi yasa su problem din mawaki yanzu mawakin kawai da ya taso ya ga rara na waka ko Adamu na gudu na waka samun kuɗi kawai shi fa so yake waka da fa yayi waka ya ba shi kuɗi saboda haka in yayi yau gobe ka ba shi kuɗi wajibi rajin ka zai ka gani ko yanzu in ka gana ma waka daman kai ka sani in kuma ka gana maka ne kai maka daman baka sani ba bana san ko sai sun ka in ka bani fallar in baka bani ba zan ce a daman ni nayi na kawo kai na baka kaga ba maganar ma hita damu
saboda dai baka da malami kinan a fagen waka
a duk wanda kace duk riga maka ba yi ba yi wanda malami ba ai akwai wanda suke wakar komai ai da haga wani ka san ya girma uban kama ba kai ba Allah sahmun yanzu kai ka dauki su garba kashe ko jin waka suka ke ka san in kai sa TV sai ka iya waka irin waka ta siyasa inda ya abu mutum ne ya yi tallan mutum a ce wane ya yi kaza yana neman kaza wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yanzu kaza ya fito in ya kun zai kaza duka ai irin wannan abu akwai irin shi shata wanda yanzu a kalli abu a waki shi kuma in aka yi wakan za a ganta da manufa da yawa wakar irin wannan ko sauraron waƙoƙin wayannan kake yi kaga ba karamar daraja ka da samu ba ko kuma da karar budewa da wayewar kai a cikin ita abin da zaka yi amma sai ka sa ranka a zuciyar da ka zo da me ka zo kai wallah
dan haka dama kai kana si ka bi si ga irin wannan kenan ta sauraron waƙoƙin wannan da kake gani
dama yawanci da na zo na ga suna yi haka bakin gurgudo na ga yanda suke yi ni ma kwadan wannan zo mun su na fara gudawa to hankali hankali kuma ni ma sai gashi ana cewa dauda ka hutu rarara an fi sanin da rarara tawaka
to godiya muke yi
Allah ya taimaka amin ba da mu
to jama'a sai kuma sati mai zuwa yanzu a madadin rarara da Mahmud Kwari ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to madalla a gai da Ibrahim kafin kai gargashin shirin ga girasta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya faɗa a wata sanarwa yau Asabar cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai koma Najeriya bayan doguwar jinya da ya yi a birnin London ta cutar da ba a bayyana ba ya bar Najeriya ne tun ranar 7 ga watan Mayu.
To madalla kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga ilalan Malam Ibrahim Madaki Bundat da ya rasu jiya Juma'a wanda za a dauki gawar su daga asibitin kwararru dake garin Bauchi ranar Litinin da karfe 8 na safe zuwa Das inda za a yi masa jana'iza. Masu rarra mu annan miki ka karshen shirin sai kuma da dare idan mun dawo. Dawo yanzu amana din Girsa Alheri Abdul Salamun Abu da ma injiniyan mu na yau Mr. John Jana. To ni sarki da hashin kuma nake cewa assalamu alaikum.